This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Sunana Hawwa Sharif, tare nake da Sarki Lahashin da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Asabar 13 ga watan Afrilu shekarar 2024. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su, ga Sarki da kanin labarai.
Shugaban Amurka ya gargadi da kalma ɗaya mai ƙarfi, kada ga Iran a ranar Juma'a, a daidai lokacin da duniya ke nuna ƙwarin gwiwa kan Tehran ta ɗauki fansa. Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya da na ƙasa da ƙasa sun yi gargaɗin cewa rayukan miliyoyin mutane a Sudan na cikin haɗari. Haka kuma za a ji cewa hauhawar farashin kayayyaki ya taimaka wajen ƙara haifar da matsalar abinci a ƙasashen yammaci da tsakiyar Afirka.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin na wannan lokacin za ku ji cewa ƙungiyar dattawan arewacin Najeriya ta ce ‘yan arewa sun yi nadamar zaben shugaba Tinubu a babban zaben ƙasar da ya gudana a bara.
Ba maganar wai karɓa-karɓa ba tsakanin kudu da arewa, a magana ne na duk wanda yake son ƙuri'un arewa ya zo arewa ya yi bayanin cututtukan da ke damun arewa a ga in ya san su, sannan kuma fa yanda zai magance.
A jamhuriyar Nijar kuma dubban 'yan ƙasar ne suka gudanar da wani gangami a ran Asabar ɗin nan a harabar Majalisar Dokokin ƙasar da ke birnin Yamai.
Mun fito ne domin mu nuna ma sukar da CNSP ta yi na tsakanin yarjejeniyar da take tsakanin ƙasar Nijar da ƙasar Amurka. An soke ta don mu nuna musu goyon baya, mu tabbatar mu da duniya cewa mutanen duniya gaba ɗaya cewa muna bayan su.
Da nufin matsalan ba ga sojojin Amurka na su fice daga ƙasar makonni kusan hudu da mahukuntan ƙasar suka sanar da yanke ayyukan soji da Amurka. Muna kuma tafa da wata tattaunawa da wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullum a Niger din akan batun sallamar sojojin Amurka daga ƙasar ta Niger. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani akan waɗannan da masu ran rahotanni da ke tafi. Kamar kowace Asabar, yau ma muna tafa da shirin a dawo lafiya tare da Baba Yakubu Makeri. Amma fa duk sai bayan an gyara zama an saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi gargaɗi da kalma ɗaya mai ƙarfi, kada ga Iran a ranar Juma'a, a daidai lokacin da duniya ke nuna ƙwarin gwiwa kan Tehran ta ɗauki fansa kan wani mummunan harin da Isra'ila ta kai a harabar ofishin jakadancinta da ke Damascus. Kada, Biden ya faɗa manema labarai bayan wani jawabi kan manufofin cikin gida a wani taro da aka yi a birnin New York. Sun dukufa wajen kare Isra'ila, in ji shugaban na Amurka, yayin da yake amsa tambayoyin manema labarai. Za su goyi bayan Isra'ila, za su taimaka wajen kare Isra'ila, kuma Iran ba za ta yi nasara ba. Kalaman na Biden sun biyo bayan irin wannan furuci na goyon bayan manyan jami'an tsaron Amurka da na diplomasiya a cikin kwanaki da dama da suka gabata. Kuma na zuwa ne a daidai lokacin da sojojin Amurka suka ɗauki matakai na tabbatar da daƙile ƙaruwar tashin hankali tsakanin Isra'ila da Iran, ba su mamaye yankin gabas ta tsakiya a cikin wani yaƙin ba. A ɗaya ɓangaren kuma, wasu kwamandojin dakarun kare juyin juya hali na Iran sun kutsa cikin wani jirgin ruwan dahon kaya a kusa da mashigin Hamas da tare da ƙwace jirgin. Kamfan dillancin labaran IRNA na ƙasar Iran ya tabbatar da kama jirgin ne bayan da wani faifan bidiyo da kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya gani, ya nuna yadda kwamandojin suka farwa jirgin a yau Asabar. Harin da jami'an tsaron yankin gabas ta tsakiya ya danganta da Iran a yayin da ake ci gaba da samun takun saka tsakanin Tehran da ƙasashen yamma. Hoton bidiyo ya nuna harin da rundunar sojan Birtaniya ta bayar da rahoto tun farko da hukumar kasuwanci ta ruwa ta Birtaniya ta fitar, wanda ya bayyana jirgin a matsayin mahukuntan yankin sun kama shi. A mashigin tekun Oman, daura tashar jiragen ruwa ta masarautar Fujara ba tare da yin ƙarin haske ba. Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya da na ƙasa da ƙasa sun yi gargaɗin cewa rayukan miliyoyin mutane a Sudan na cikin haɗari, yayin da duniya ta rufe ido ga ɗimbin buƙatun jin ƙai da ƙasar ke fuskanta. Sudan ta yi fama da yaƙi na shekara guda, wanda hukumomin jin ƙai suka amince cewa yana ɗaya daga cikin bala'o'i mafi muni a duniya. Hukumar Lafiya ta Duniya ta ce yaƙin ya haddasa asarar rayuka tare da mutuwar mutane fiye da 15,000 kuma an kiyasta kimanin 33,000 sun samu rauni. Kakakin hukumar WHO Christian Lindemeyer ya shaida manema labarai jiya Juma a birnin Geneva cewa watakila adadin waɗanda aka sanar sun mutum ba duka bane. Har ila yau muna sa ran za a samu ƙarin mace-mace a faɗin al'ummar ƙasar saboda gudun hijira da barkewar cututtuka da kuma rashin samun damar kula da wasu batutuwan kiwon lafiya. Buƙatun lafiyar mata da jarirai da rashin samun abinci da ruwa. A cewar wani sabon rahoto da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta duniya ta fitar, a kowace rana mutane 20,000 waɗanda rabinsu yara ƙanana ne ke barin gidajensu a Sudan. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Sir Philip zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko da zai kai mu Najeriya, inda ƙungiyar dattawan arewacin Najeriya suka ce sun yi nadamar zaben shugaba Tinubu a babban zaben ƙasar da ya gudana a bara. Ga wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin tarayyar Abuja Nasiru Adamu Al-Hikaya da cikakken rahoton.
A matsaya ta musamman daga majalisar gabanin cika shekara ɗaya bisa mulki na Tinubu a watan gobe, kungiyar ta ce tamkar kamfen ɗin Tinubu ya yaudari 'yan arewa da tsarin da ba shine hakikanin muradunsa ba in ya haye karaga. Kakakin kungiyar Abdulaziz Suleiman ya ce yankin arewa ya ƙara koyon darasi don gyara a sabon zaɓe.
Ba maganar wai karɓa-karɓa ba tsakanin kudu da arewa, a magana ne na duk wanda yake son ƙuri'un arewa ya zo arewa ya yi bayanin cututtukan da ke damun arewa a ga in ya san su, sannan kuma fa'in da zai magance su. To aka zo aka bullo da musulmi ticket, ka kuma san shi dan arewa musulmin arewa, inda ka kawo mishi maganar musulunci baya kuma sauran jayayya, aka zabi Tinubu. Shi ne mu wannan kungiya muke cewa to yanzu gashi an yi kuskure, dan arewan tunda mu ne muke muna magana da yarinsu ne, muka yi maganar cewa 'yan arewan da suka yi wancan kuskure yanzu kan suna na dama, don muna magana da su, muka magana da talakawa, kowa ya san kukan da ake a ƙasar nan.
A batun ɗan arewa ya shekara 8 kan karaga kafin zuwan Tinubu, Abdulaziz ya ce su kan haska wa 'yan arewa ne abinda ya dace su yi, don majalisar ba jam'iyyar siyasa ba ce.
Ba ma ɓata gwamnatin wani don ba ɗan garinmu ba ne, ba ma kuma yabon gwamnatin wani don ɗan garinmu ne ko da bai yi daidai ba. Idan za a tuna ko lokacin da Dr. Hakim yake wannan mukamin da nake riƙe da shi yanzu, ko sati ɗaya bai yi ba kafin ya karɓi mukami a wajen gwamnati, sai dai ci ciki ita wannan gwamnati. Kaga tun da ta fara ne ta fara saƙanta da mummunan zare, ka ji dalili kenan, ba wai an yi zaɓaɓɓi ne ba ne, lokaci ne, in aka bari lokaci ya ƙure ba a yi magana ba za a shiga matsala. Kan ka'ida ya sa muka yi wannan magana, amma mu ba mu ne muke nadama ba, tunda mu ba mu ce a zaɓe shi ba, babba mu da hannu wajen zaɓen shi, hasali ma cewa muka yi ga ka'idojin da za a bi ba a bi ba. Mu muna cewa arewa ta yi kuskure ne wajen zaɓen shi, ba kuma za mu bari a sake wannan kuskure ba.
Da yake martani kan matsayar dattawan, mai ba wa shugaba Tinubu shawara kan siyasa Ibrahim Masari ya ce dama ai dattawan ba su mara wa Tinubu baya ba. Masari ya ce yanzu dai duk mai wata hamayya sai ya jira wani zaben a ga wanda jama'a za su zaba.
Dan wannan mutum yana ba dan arewa ba dan kudu ne, Allah ya ba shi shugabancin Najeriya, ana ta yi mashi abubuwan da aka dama. Mu sani fa dukkanmu ɗan adam ne, kuma dukkanmu tushenmu ɗaya. Ina ganin abin da mutane suke yi da so-called manyan arewa ɗin, ina ganin kamar yana neman ya wuce wuri, amma dai babu komai. Lokacin zaɓe na nan zuwa, kuma Allah zai gwada ikon shi. Su za su gane cewar mutanen arewa sun yi da na sanin zaben wannan gwamnati ko kuma ba su yi ba.
Kungiyar dattawan da a yanzu ke karkashin Farfesa Ango Abdullahi ta faro ne daga nazarin irinsu marigayi dan masanin Kano Alhaji Maita Masule da marigayi Farfesa Paul Unongo da sauransu. Tsohon kakakin kungiyar Dr. Hakim Baba Ahmed ya yi murabus, inda ya zama mai taimakawa ofishin mataimakin shugaban kasa Kashin Shatima. Nasiru Adamu Al-Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
An gaida Nasiru Adamu da wannan rahoto. Masu sauraro, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za a iya sake sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga Sir Philip ya shigo da ci gaban labaran duniya.
Sojojin ƙasar Rasha sun isa jamhuriyar Nijar ɗauke da na'urorin kariya na sararin samaniya da sauran kayan aiki a wani ɓangare na ƙara ƙarfafa alaƙar tsaro da ƙasashen yammacin Afirka da birnin Moscow, kamar yadda gidan talabijin ɗin ƙasar ya sanar a yammacin ranar Alhamis. A watan Janairun ne gwamnatin mulkin sojan Niger ta amince da ƙara ƙarfafa haɗin gwiwar tsaro da ƙasar Rasha, bayan da ta kori sojojin Faransa da ke taimakawa yaƙi da 'yan ta'adda a wasu ƙasashen yankin Sahel. A jiya Juma'a ne rundunar sojojin da ake gani a matsayin magajiyar ƙungiyar sojojin haya ta Wagna ta Rasha Afirka ta tabbatar da isa ƙasar Niger ɗin. Kafar yaɗa labarai ta Tel Sahel ta nuna wani jirgin jigilar kayayyaki na ƙasar Rasha ya isa filin jirgin saman Yamai a daren ranar Laraba. Daga ƙarshe, hauhawar farashin kayayyaki ya taimaka wajen ƙara haifar da matsalar abinci a ƙasashen yammaci da tsakiyar Afirka, inda kusan mutane miliyan 55 za su yi gwagwarmaya don ciyar da kansu a watanni masu zuwa. Hukumomin jin ƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi gargaɗi a jiya Juma'a. Adadin mutanen da ke fuskantar yunwa a lokacin bazara na watannin Yuni zuwa Agusta ya ninka sau huɗu a cikin shekaru 5 da suka gabata, a cewar su. Ƙalubalen tattalin arziki kamar hauhawar farashi da rashin kayayyakin cikin gida su ne makasudin rura wutar rikicin, wanda ya wuce tashashen hankulin da ake fuskanta a yankunan. Daga cikin ƙasashen da lamarin ya fi shafa akwai Najeriya da Ghana da Saliyo da Komali, inda kusan mutane 2,600 da ke yankunan ka iya fuskantar bala'in yunwa, a cewar su. A cewar hukumar samar da abinci ta duniya da hukumar kula da ƙananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF da kuma ƙungiyar abinci da aikin noma a cikin wata sanarwar haɗin gwiwa, lokacin da za mu yi aiki shine yanzu, muna buƙatar dukkan abokan hulɗa su tashi tsaye don hana al'amarin ƙara taɓarɓarewa daga halin da ake ciki a yanzu, in ji Margot van der Velden, daraktar riƙo na hukumar samar da abinci ta duniya a yankin yammacin Afirka. Sakamakon ƙaranci da rashin abinci mai gina jiki yana matuƙar tayar da hankali. Hukumomin sun ce a yin ƙiyasa cewa ƙananan yara miliyan 16.7 'yan ƙasa da shekaru 5 suna fama da matsanancin rashin abinci mai gina jiki a yammaci da kuma tsakiyar Afirka.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, a kwanakin baya ne ba zato ba tsammani aka ji mahukuntan jamhuriyar Niger na sanar da umurtar dakaran Amurka da ke cikin kasar na su fice daga Niger ɗin. Akan haka nema na nemi jin ta bakin Sheikh Muhammad Al-Hassan, mai bayar da shawara kan harkokin addini ga shugaban kungiyar musulmin ta Niger, kan koya suke kallon wannan lamari.
Kamar yadda dai muka bi bayanan da su hukumomin sojan gwamnatin jamhuriyar Niger suka bayyana, cewa da yajejena ce wacce aka yi ta ba a kan ka'ida ba. To wa'annan bayanai da suka fitar na sama kurakuran da aka samu tun wajen asusun wannan yajejeniya ita ce ta sa su suka fito da ƙudurin cewa a soke wannan yajejeniya ita take tsakanin jamhuriyar Niger da kuma ita Amurka a aikin soja.
Na'am. Amma a sanin kowa ne za a ga a baya irin taimako gagarumi da ita gwamnatin Amurka kan yi wa ƙasar Niger, musamman wajen kayayyakin aiki irin na soji. Ba ka ganin yin hakan farar ɗaya a iya ganin cewa ila kamar ko da biyu ko kuma da wata manufa ta daban?
To ko dai akwai manufar, mu dai bamu gano wata manufar in banda wadda ita gwamnatin soja ta bayyana na rashin bin ka'ida wajen asasa wannan yarjejeniyar. Akwai kamar yadda kika ce abubuwa da yawa wanda suke nuna gaskiya gwamnatin Amurka ta taimaka wa Niger, musamman ta hanyar kayan aiki na soja da tarwansu. Amma su da ƴan ƙasa abinda suka dogara gare shi shine wannan bayanin da ita gwamnatin soja ta fitar na rashin bin ka'ida wajen asasa wannan yarjejeniyar da aka yi tun da farko. Rashin bin wannan ka'idar shine babban abin dogaro wanda ya sa mutane suka yi goyon bayan wannan soke yarjejeniya.
Na'am. To a nan ban sani ba, akwai wata shawara da kake ganin za ka iya ba su gwamnatin sojin Niger game da ganin cewa kar a je garin neman gira a rasa ido misali?
To, su shawarwarin da muke ba su muna ba su ne ta tsakanin mu da su ba ta haka a bayyane ba. Shi ne ya samu da abinda muke fata shi ne ya zama na uka wannan kudirin da suka dauka ya zama mana alkhairi, ya zama mu jamhuriyar Nijar alkhairi. Amma shawarwarin da muke ba su muna ba su ne tsakanin mu da su.
To irin waɗannan shawarwarin da ba a bayyana su sun shafi wani abu ne da a iya cewa kila na tsaron ƙasa, ba wani abu ne da 'yan ƙasar Nijar suke da haƙƙin su sani ba?
To sun shafi na tsaron ƙasa da kuma kama gudanar da mulkin su, abubuwa ne waɗanda 'yan ƙasa za su iya sani amma ne bai yi ba.
Su 'yan ƙasan ban sani ba, su ma a kota su shawarar da ila za a so a basu na ganin cewa ila hankula ba su rarrabu ba a dunkule a tsayu akan batu guda ɗaya akan wannan lamari?
Alhamdulillah 'yan ƙasa hankulansu ba su rarrabu ba, kansu yana haɗe kamar yadda yake haɗe a can baya sabda suka fitar da rejin ƙasar Faransa. To wannan haɗin kan da 'yan ƙasa suka ɗauka har yanzu suna a kan wannan haɗin kai.
Sheikh Muhammad Al-Hassan Nijar kenan a tattaunawar mu da shi ta wayar tarho. Kuma har yanzu muna jamhuriyar ta Nijar, inda wasu 'yan ƙasa suka gudanar da gangami a harabar majalisar dokokin ƙasar da ke birnin Yamai da nufin matsa lamba ga sojojin Amurka da su fice daga ƙasar. Gangamin wanda ya samu halartar shugabannin majalisar soja ta CNSP shine na farko da aka shirya don nuna ƙin jinin Amurka. Da nuna ƙin jinin dakaran Amurka da ke da sansani a yankin Agadez. Ga dai abin da wasansu suka shaida wa wakilin namu Sulaiman Mana Barma.
Madam Aji Fatima sunana, ni ce president ɗin kungiyar mata mai gwagwarmaya don tabbatar da 'yancin kai na dindindin na ƙasar Nijar. Mun fito ne domin mu nuna ma sukar da CNSP ta yi na tsakanin yarjejeniyar da take tsakanin ƙasar Nijar da ƙasar Amurka. An soke ta don mu nuna musu goyon baya, mu tabbatar mu da duniya cewa mutanen duniya gaba ɗaya cewa muna bayansu, kuma mun yarda da wannan gudun da suka sanya a gaba shi ya samu ka huto ranar yau don mu gwada musu ƙarfin 'yan ƙasa da suke da shi, kuma da gudun da insha Allah su ma yanda muka korar da Faransawa su ma sai sun yi waje sun bar ƙasarmu. Duk wani wanda zai zo ya zauna a matsayin shi na soje ya tsora wani barikin tashi ba mu yarda da ita ba, sai dai in kana so mu zama daidai mu yi abin da ake ce ma hulɗa ta ƙasa da ƙasa, bakin ita babu ba mu zama bawan kowa.
Sai Diba Usman Gran, mun zo Palace de Cotisation, muna goda ma duniya, muna tare da CNSP, kujirin da suka dauke mu amana da shi. Mu muke da kasa, wani yake muna barazana, bareman bai yi ba. Kenan ka gani ambassador na America za su zo ko jiragen su dawo ba tare da wata gamsashen takarda ba, su zo su kawo muna tarnaki, su zo su kawo muna barandana. To wannan abun yau kan mage ya waye Nigeria bareman ba mu yarda. Kenan wannan kumban yanda muke kira ma mamburin CNSP su gaya ma mutanen America su bar territorial din mu, in ba su bari ba daga yau daga nan mun tashi a garas za mu tai diriyar zuwan, za mu nemi mutane za mu tai a garas mu zauna mu ga sai sun bar territorial din mu.
Sunana Habibu Labo Muftau, shugaban kungiyar da ake cewa Ipodan Niger. Muna cikin wani lokaci na nuna duniya cewa kasanmu ce, kuma mu ne ya kamata mu yi magana da sunanta. Shi ya sa kasashe da suke kasanmu ba da inci ba muka ce su kwashe kayansu su bar mu kasanmu, kuma muna da dama mu kulla alaka da kowace kasa ta duniya wadda muka san cewa za ta girmama 'yancin kasanmu, za ta sa kasanmu ta zamanto kasa mai tsaro.
Ima ya Ismail, shugaban kungiyar matasa Alliance des Jeunes Patriotes. Mun ba su dama shekaru da dama suna kasanmu, sun ka soja, sun ka kayan aiki, a ce har yanzu terrorist wanda baya da wata experience ta yaƙi yana nan yana sha mu talakawan mu kai. Muka ce a'a, in dai tsakani da Allah ba su zo ba don su taimaki ƙasar Nijar da 'yan Nijar, mun sallami Amerika, mun gode da abu ƙoƙarin da suke. Amma gaskiya wannan haɗin kan da suka bada ba haɗin kai ba ne tsakani da Allah, saboda har yanzu ana magani ne kai na ƙaba. Talaka wani gari bai kwana yanda yake so, wani shanun shi ya sun ɓace saboda an sha mai kai. Shi yasa ne muka ce za mu nemi mutane tsakani da Allah wanda za su zo don su koya mu sojojinmu aikin da zai sa ɗan ƙasa ya kwana lahiya ya tashi lahiya ba da an sha mai kai ba.
An gaida Sulemomin Barma masu tsaro kada dai a shigar ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka duk sadda aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma gaba baya kubu da shirin mu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na a dawo lafiya. Baba Yakub Makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai duba wasu muhimman batutuwa ne daga Najeriya da kasar Ghana wanda ya kai ga hukumomin kare hatsin rana kasashen fitar da wasu sanarwa don jan kunnin mutane akan lamarin. A Najeriya kuwa batun yadda direbobin manyan motoci da kun kaya sukan dauki fasinja ne lamarin da yake a fili sabawa doka ne. Kan haka ne kuma a watan da ya gabata hukumar Road Safety ta Najeriya ta fitar da wata sanarwa kamar haka. Bisa ga la'akari da muhimmancin gargadi game da amfani da treloli wurin jigilar mutane a saman kaya a cikin motocin, shugaban hukumar Road Safety na ƙasa a Najeriya Corp Marshal Dauda Ali Biyu ya umarci kwamandojin sassa da su ƙarfafa aiwatar da doka da kuma yin gangami akan haka a faɗin ƙasar. Shugaban hukumar Road Safety ya bayyana hakan ne a wani lokaci da yake mayar da martani game da wani hadarin mota da ya afku akan babbar hanyar Abuja zuwa Kaduna a ranar 18 ga watan Maris na wannan shekarar 2024. Hadarin da ya hada da wani trailer kira DAF ya afku ne sakamakon yawan gudu da daukar kaya fiye da kima da kuma gajiya na direba. Hakan ne kuma ya sa direban ya kauce daga hanyarsa ya fada wani rami a gefen hanya. Rahotanni sun ce hadarin ya faru ne da misalin karfe 10:30 na safe kuma ya shafi mutane 172 kuma dukkaninsu maza ne da suka girma. Abin takaici mutane 10 ne hadarin ya kashe yayin da aka kubutar da wasu 48 amma da raunuka a mataki daban-daban. Dangane da karuwan wannan mummunar dabi'ar amfani da hanya mara kyau, Corp Marshal Dauda Biyu ya umarci jami'an da su fara aiki nan take lamarin da ya kai ga aikin sintiri tare da tsara cikakken ayyuka na kotun tafi da gidanka akan manyan hanyoyi masu muhimmanci a kasar. Ya zuwa lokacin gabatar da wannan sanarwa, tawagar ceto ta hukumar Road Safety ta tarayya ta kammala kwashe waɗanda suka jikata zuwa asibitoci na St. Anthony da Umar Musa Yar Aduwa yayin da fasinjoji da hadarin ya kashe aka ajiye su a ɗakin ajiyan gawa na asibitocin da aka ambata. Har yanzu jami'an na Road Safety na ci gaba da kokarin bin diddigin waɗanda suka jikata a asibitocin domin ganin an ba su kulawar da suka dace. Idan muka leƙa ƙasar Ghana kuwa, hukumar kiyaye hatsin rana ta ƙasar ce ta bada muhimmanci ga masu gyaran tayar mota dangane da gudunmuwa da suke bayarwa wurin kiyaye hatsin rana a ƙasar. Ƙungiyar 'yan taya ko kuma vulcanizers ta Ghana AVG a takaice tare da haɗin gwiwar hukumar kiyaye hatsin rana ta ƙasa ta Road Safety sun gudanar da wani taron manema labarai domin yada dokokin kiyaye hatsin rana ta ƙasa ta shekarar 2022 a unguwar Tungar Malam a birnin Accra. An gudanar da hakan ne domin sanar da jama'a matakan da ake ɗauka na rage hatsarin motoci masu alaƙa da tayoyi a Ghana. Ƙungiyar ta 'yan taya a Ghana ta yi farin ciki game da sabon aikin gudanarwa na hukumar Road Safety, wani abu da suka daɗe suna ƙoƙarin ganin an aiwatar da shi tsawon shekaru 12 da suka gabata. Ƙungiyar ta AVG ta yi alƙawarin gudanar da shirye-shirye na yin aiki tare da hukumar bisa ga tsarin doka wacce ta ɗora wa hukumar Road Safety ta yi aiki tare da ƙungiyoyi da aka sani don yin rajista da ba da izini na ayyukan kare hanya ga masu fasahar gyaran taya ko vulcanizers ko kuma wasu masu aiki da fasaha. Daraktan dokoki, bincike da biyewa dokokin Kwame Kojuya a Tuwahini Esquire ya bayyana cewa al'amuran taya sun kasance damuwa ga hukumar Road Safety ta Ghana kuma sun fara rajistar masu aiki da fasaha kamar masu gyaran taya da sakawa taya iska daga watan Fabrairu na wannan shekara. ya ce dole ne wanda ke aikin gyara ya sami kayan aiki da hukumar kula da ingancin kaya ta Ghana ta amince da ingancin shi tare da ba da izini. An dai shawarci jama'a da su nemi wuraren gyaran taya da hukumar Road Safety ta amince da su saboda matsalolin kula da tayan. To za mu ci gaba da bibiyan irin waɗannan labaran don amfanin masu sauraro da kuma neman rage yawan haɗarin ababen hawa a ƙasashenmu masu tasowa. To kafin da mu da sa'aya a wannan shiri, bari mu kawo muku muryoyin wasu 'yan Najeriya da suka bayyana jin daɗinsu a daidai lokacin da kamfanin jiragen sama na Air Peace ya yi jigilan farko daga Najeriya zuwa London akan farashi mai rahusa wanda ake ganin zai sa sauran kamfanonin jiragen sama na ƙasashen waje su ma su rika karɓan farashi mai sauki daga Najeriya zuwa ƙasashensu.
Sunana Hadiza Danu, ni ce CEO ɗin kamfanin shirya tafiye-tafiye 712 Travels da ke Abuja, Nigeria. Gaskiya ba abin da zamu ce wa Air Peace sai dai godiya. Lallai muna alfahari da su, muna tunkawo da su. Sun yi abu da ya kamata, suka karyar da farashin zuwa Ingila daga Nigeria. Da zaki gani farashin na da tsada sosai, yana tafiya daga miliyan 3 zuwa miliyan 4 for economy. Yanzu kuma price din da zaka biya for business class kenan. So an sa wa mutane sauki, kuma za su ara ba student dalibai kenan 15% off daga kudin tickets din. So gaskiya sun samu mana sauki. Muna fatan wa'ensu jirage su ma su fara zuwa wa'ensu kasashen. Kinga in muna da carriers daga Nigeria sosai da suke zuwa wa'ensu kasashen, wa'annan international carriers za su daina exploiting din mu. Yanzu in kin duba, in ba tafiyan da ya kama dole-dole ba, mutane ba su cika wani tafiya ba. So wannan abin da Airfi suka yi ba karamin kyauta samu na suka yi ba, ba karamin kokari suka yi ba da suka samu wa matafiya sauki.
A nasa bangare, kwararre a fannin sufurin jiragen sama kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum, Malam Baba Yusuf ya ce,
wato maganar fara hada-hada daukan matafiya daga Najeriya zuwa London da jirgin Air Peace suka fara ɗan kwanakin da suka wuce, da kuma tunanin kalubale da za su fuskanta daga bangaren ko gwamnatin Ingila ko kuma ma'aikatocin jiragen sama na Ingila din. Abin da nake gani shine gwamnatin Najeriya dole ita ma ta dau mataki na kokarin tallafawa kamfanin jiragen Air Peace, ganin cewa ba a ci zalunta ba, kuma ba a nemi a dakile yancin mu a matsayin mu na Najeriya da kuma yancin jirgin Air Peace game da yarjejeniya da ke tsakanin Najeriya da kasar Ingila. Akwai abin da muke kira bilateral air agreement, wanda yake yarjejeniya ne na haɗin kai da taimakawa juna na harkar hada-hadan jiragen sama.
A nan ne kuma za mu dasa aya har sai sabon mako idan Allah ya kai mu. Ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin baki ɗayan ma'aikatan sashen Hausa, musamman Fiona Wamai da ta daidaita mana sautin shirin, Baba Yako Makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya, kuma a dawo lafiya.
To da fatan an dawo lafiya, da haka ne kuma muka zo ga gaba ta ƙarshe, wato labarai a takaice.
Shugaban Amurka Joe Biden ya yi raɗi da kalma ɗaya mai ƙarfi, kada ga Iran, a ranar Juma'a, a daidai lokacin da duniya ke nuna ƙwarin gwiwa kan Iran ta ɗauki fansa kan wani mummunan harin da Isra'ila ta kai a haraba ofishin jakadancinta da ke Damascus. Kada, Biden ya faɗa manema labarai bayan wani jawabi kan manufofin cikin gida a wani taro da aka yi a birnin New York. Sun dukufa wajen kare Isra'ila, inji shugaban na Amurka, yayin da yake amsa tambayoyin manema labarai. Za su goyi bayan Isra'ila, za su taimaka wajen kare Isra'ila, kuma Iran ba za ta yi nasara ba. A ɗaya bangaren kuma, wasu kwamandojin dakarun kare juyin juya hali na Iran sun kutsa cikin wani jirgin ruwan dahon kaya a kusa da mashigin Hamas da tare da kwaci jirgin. Kamfanin dillancin labaran IRNA na ƙasar Iran ya tabbatar da kama jirgin ne bayan da wani faifan bidiyo da kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya gani, ya nuna yadda kwamandojin suka farwa jirgin a yau Asabar. harin da jami'an tsaron yankin gabas ta tsakiya ya danganta da Iran a yayin da ake ci gaba da samun takun saka tsakanin Tehran da kasashen yamma.
Masu sauraro, da haka ne kuma za mu nade tabarmar shirin namu na wannan lokaci, sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi, wanda zai daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarki Hashim da ya taya ni gabatar da shirin, sai Fiona Nandudu da ta bada umarni, dama injiniyan mu na yanzu. A washe da kuma fatan alheri daga nan Washington DC, sai an ji mu.